Benzuka.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 9 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Zahra, an bada labarin karin hare-haren Isra'ila a Gaza a yau Lahadi. Wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka ceto mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani batakashi da ya sanadin mutuwar Falastinawa 274. A yau Lahadi ne Koriya ta Kudu ta dawo da farfagandar watsa labarai ta na'urar loudspeaker mai tsananin ƙara da Koriya ta Arewa ta kijinin haka a yankunan kan iyaka a matsayin ramuwar gayya ga sama da balambalan 1,000 da Koriya ta Arewa ta aike cike da shara da kazanta a cikin makonni biyu da suka gabata. Kana a karon farko sojojin kasar Ukraine sun yi nasarar harbo wani jirgin yakin Rasha samfurin Sukhoi Su-57 a wani sansanin sojin sama da ke cikin kasar Rasha.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, yayin da ake ci gaba da fama da tsadar kayan abinci da hauhawar kayan masarufi, al'umma arewacin Niger suna kokawa inda suka ce hanyoyin kashe kudade sun karu amma hanyoyin samun su ba su karu ba.
A yanzu tsadar rayuwa talaka iya shan wuya, kowa wuya ta ishe shi, wa ina dalilin haka?
Farashin kayan abinci ya wuce ma ka masa misali.
Kaga dai akwai rashin kudi kuma ga tsadar abinci, to kaga matsala biyu kenan.
Sannan mun ziyarci wasu kasuwannin dabbobi a jihar Kano a Najeriya don jin yadda hada-hadar ragunan lai yake tafiya yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya ke shirye-shiryen bikin babbar sallah. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Sule Mummuni Barma daga Nijar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. An bada labarin karin hare-haren Isra'ila a Gaza a yau Lahadi. Wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka ceto mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani batakashi da ya sanadin mutuwar Falastinawa 274 a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar Gaza da ke karkashin ikon Hamas. An gudanar da aikin ceton ne a unguwar Nusrat mai yawan gine-ginen fararen hula a cewar kakakin ma'aikatar sojin Isra'ila. Isra'ila ba za ta ja da baya ba ga 'yan ta'adda, in ji Prime Minister Isra'ilan Benjamin Netanyahu. Ba za mu fasa ba har sai mun cimma dukkan burinmu, kana mu dawo da mutane da ake garkuwa da su gida ko a raye ko a mace, yana faɗa bayan aikin ceton. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sun fuskanci kalubale wurin ceto mutanen. Ya kuma ce rundunar Isra'ila sun yi gumurzu a wata musayar wuta a unguwar mai yawan jama'a a Gaza, yana faɗa a wata sanarwa, inda ya kira wannan gumurzu da jarumta na tarihi da kuma aiki na musamman da ba a taɓa ganin irinsa ba cikin shekaru 47 da aka kafa ma'aikatar tsaron Isra'ila. Jami'an kiwon lafiya a Nusrat sun kira wannan zub da jini da mafi muni tun fara yakin, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Jami'an lafiya a Gaza sun ce adadin waɗanda suka mutu ya karu daga 210 zuwa 274 ya zuwa yau Lahadi. A yau Lahadi ne Koriya ta Kudu ta dawo da farfagandar watsa labarai ta na'urar loudspeaker mai tsananin ƙara da Koriya ta Arewa ta kijinin hakan a yankunan kan iyaka a matsayin ramuwar gayya ga sama da balambalan 1,000 da Koriya ta Arewa ta aika cike da shara da kazanta a cikin makonni biyu da suka gabata. Wannan matakin ya tada hankalin Pyongyang, kuma hakan ka iya haifar da ramuwar gayyar soji a daidai lokacin da tankiya tsakanin abokan gaban biyu da yaƙi ya raba su ke karuwa, yayin da tattaunawa akan shirin makaman nukuliyar Koriya ta Arewa ta citira. Kwamitin manyan sojojin Koriya ta Kudu ya tabbatar da sojojin sun yi amfani da na'urar mai ƙaran tsiya da Koriya ta Arewa ta kijini da ranar yau Lahadi. Sai dai kwamitin bai yi ƙarin bayani a daidai inda aka kunna na'uran da kuma abin da aka saka a ciki ba. ko da sojojin mu sun kunna suka karawa na'urar kara wurin yada labarai ba komai bane illa halin Koriya ta Arewa ne ya janyo a cewar wata sanarwa da kwamitin manyan sojojin ya fitar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC A karon farko sojojin kasar Ukraine sun yi nasara harbo wani jirgin yakin Russia samfurin Sukhoi Su-57 a wani sansanin sojin sama da ke cikin kasar Russia a cewar hukumar leken asirin ma'aikatan tsaron Ukraine GUR tana fada a yau Lahadi inda ta nuna hotunan tauraron dan adam waɗanda ta ce sun tabbatar da harin a wani sakon Telegram Hukumar GUR bata bada takamaiman yadda aka harbo jirgin na Su-57 ko wani rukunin soja ne ya harbo jirgin. Shahararren marubuci a kafafen sada zumunta kan harkan sojan Rasha mai ra'ayin yakin wanda yake kiran kansa da fighter bomber da kuma ya mayar da hankali akan harkokin sufurin jiragen sama. Ya ce rahoton harin da aka kai akan jirgin Su-57 gaskiya ne kuma wani jirgi mara matuki ne ya harbe shi. Hukumar ta GUR ta ce an ajiye jirgin ne a filin jiragen sama Aktubinsk, wanda ta ce yana da tazaran kilomita 589 daga filin daga a Ukraine tsakanin sojojin Ukraine da na Russia da suka kai ba mayar.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yayin da ake ci gaba da fama da tsadar kayan abinci da hauhawar kayan masarufi, al'umma arewacin Nijar na kokawa inda suka ce ba su taba ganin tsadar kayan abinci kamar wannan lokaci ba. Al'ummar dai na cewa hanyoyin kashe kudade sun karu amma hanyoyin samun su ba su karu ba saboda kullun farashin kayan masarufi hauhawa suke yi a Nijar. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton.
Al'umma a Niger na ci gaba da kokawa da halin rayuwar da suka samu kansu a ciki na tsadar rayuwa. Al'umma a arewacin Niger na cewa ba su taba ganin tsadar kayan abinci kamar wannan lokacin ba. Al'ummar dai na cewa farashin kayan abincin na yau daban na gobe daban.
A yanzu tsadar rayuwa talaka iya shan wuya. Kowa wuya ta ishe shi. Wa ina dalilin haka?
Farashin kayan abinci ya wuce ma ka masa misali.
Kaga dai akwai rashin kuɗi. Kuma ga tsada abinci to kaga matsala biyu kenan kenan dan abin da kake samu kai ya rage to kuma kai abin da zaka ci shi bai rage ba yana nan dole sai ka ci shi kenan kaga akwai matsala kuma ya ƙara kudi kuma kaga shi da Adam dole ne sai ya ci kenan dole yanzu wani bangare za a bari a ta wani bangare
mata a nasu bangare sun ce saboda halin da aka shiga na tsadar rayuwa dole su rika taimakekeniya da mazajen su amma duk da haka abu ya ci tara
Sunana Ramatu Ibrahim tsadar rayuwa fa gaskiya muna cikin ta komi tsada ga na shinkafa jika 18 yanzu haka na so 18 ga bukatu na karuwa kuma ga wani sai kwana ma bai ga abincin ba ma ba ga rishin kuɗi kowa ka tambaya jaje da yake
sunana dai Fatima Abubakar tsadar rayuwa dai gaskiya muna cikin halin haula'i saboda komai ya tsada babu abin da zaka tabawa kamar ka taba wuta ko ba kuɗin sun shi babu abin da bai karu kuɗi ba yanzu cikin rayuwarka abincin daren ma ba ya samuwa
a cewar Aminu Waje wanda shine shugaban ƴan kasuwa na arewacin Niger sakamako yadda ƙasar Algeria ta rufe iyakarta da Niger yasa farashin kayan abincin ke ƙara ƙaruwa
kayan suna fito daga iyaka Algeria ne Algeria kuma sai ya zama to sulhu iyaka to wannan rihi iyaka da suka yi sai zama to kayan ba su fitowa da sauki kuma akwai masu yan kayakin su da suka ji hakan na rihi iyaka kuma kowa sai ya rike kayakin shi abin da ka tsada kayakin nan rihi iyaka na ta Algeria shine matsala kusance maka ba abin da farashin shi bai dan ƙara ba
kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa na ganin akwai buƙatar gwamnatin Niger da su tashi tsaye domin kawo mu al'umma sauƙin rayuwa Muhammad Abubakar
mutan sun sa tamma hakuri za a samu sauki bisa musamman tinkafa da zaman to ta abincin yau a gidan kowa to amma yau mun kuddi ba ko shiga cikin kasuwan nan mun za ku lissafa a gaskiya farashin tinkafa ita musamman bai canza ba to mu a wurin mun ga abu gaskiya abun ashe ne abun ajajarta ne kenan muna cewa gwamnati ka gurin mu shi shiga cikin al'amarin saboda ta ka su gani a ƙasa rayuwar su canza saboda yanzu a biya tsara kuma ba su kuɗi dole ne gwamnati yanzu ya shiga ciki mun kuma an hawo gwamnatin za a fito da kanshi wanda gaskiya mata laka sauki kenan dai mu hana zama na gani wannan abun ne da ya rata bisa wayan gwamnati saboda ba fadin bane talaka suke so su su gani a ƙasa shine biyan bukatar su
to sai dai a nasu bangare masana tattalin arziki na cewa sai mahukuntan Niger su yi taka tsantsan matukar suna so su shawo kan matsalar tsada rayuwa da kasar ke fuskanta Hamid Mahmud murya Amurka daga agadar jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Hamid Mahmud Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
An buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Turai a yau Lahadi, yayin da masu zaɓe za su ƙada ƙuri'a a ƙasashe 20 a zaɓen da ake ganin zai iya karkatar da Majalisar Dokokin Turai zuwa ga 'yan mazanjiya, kana zai iya sauya makomar babbar ƙungiyar ciniki mafi girma a duniya. Batun yaƙin Ukraine da na bakin haure da kuma tasirin sauyin yanayi akan manoma su ne batutuwa da suka ɗauki hankalin masu ƙada ƙuri'a da za su zaɓi wakilai 720 na Majalisar Dokokin Turai. Bincike ya nuna cewa tsarin siyasa na ainihi da jam'iyyu masu sassauci na Turai za su ci gaba da rikirin jayi a majalisar, amma jam'iyyu masu ra'ayin mazanjiya irin waɗanda 'yan siyasa kamar Greg Wilders na Netherlands da Marine Le Pen na Faransa ke jagoranta ka iya kwace wasu kujerun majalisar. Hakan dai zai haddasa tarnaki ga nahiyar Turai wurin yin doka ko kuma ɗaukan wasu shawarwari. A ƙarshe, a yau Lahadi, hukumomi a Pakistan sun ce wani harin bam da ya auna ayarin sojoji a yankin arewa maso yamma da ke zama tungar mayakan sa kai ya kashe akalla mutane 6 kane jikata wani. Harin bam da aka kai a gundumar Lucky Marwat ya biyo bayan wani harin bindiga ne da mayaka suka kai kana wani kaftin soja yana cikin waɗanda aka kashe, a cewar wani jami'in tsaro da ya magana da murya Amurka ya kuma buƙaci a saka sunansa saboda ba shi da izinin magana da kafafen yaɗa labarai. Sashen kula da kafafen yaɗa labarai na ma'aikatar sojin Pakistan bai ce komai ba nan take game da harin kwantan ɓaunan, kana babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Gundumar Lucky Marwa da gundumomin kewayenta a cikin lardin Kibar Patankwa na ƙasar mai iyaka da Pakistan ya sha fama da hare-haren bama-bamai da kuma tada ƙayar baya a kan rundunar sojoji da kuma 'yan sanda a cikin shekarun nan.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da al'ummar musulmi a duk faɗin duniya ke ci gaba da shirye-shiryen bikin babbar sallah, Baraka Bashir ta ziyarci wasu kasuwannin dabbobi a jihar Kano a Najeriya don jin yadda hada-hadar ragunan layya ke gudana.
A kowace shekara a daidai wannan lokaci, kasuwannin dabbobi musamman na raguna suna cika da hada-hada a ƙasar Hausa, yayin da musulmai ke shirin gudanar da sallar layya, wato babbar sallah. A bana, 'yan kasuwa da ma masu saye na kokawa da yadda farashin dabbobi ya yi tashin gwauron zabi saɓanin yadda aka sayar da su a bara. A kasuwannin dabbobi na Laraba da kuma unguwa uku a birnin Kano, wasu daga cikin 'yan kasuwa sun alakanta tsadar dabbobi da cire tallafin fetur da ya haifar da tsadarsa da tashin dala.
An samu tun daga kan kowane abinci na al'umma har zuwa na dabbas. Saboda abinda ake saya a baraka wanda naira 200 ko na 250 na dabbar bana ya kai naira 500. Saboda haka kuma mutanen wayanda a bara suke kiwon wanda zaki samu wanda ya samu guda 20 a hannunsa, wani 10 wani sama, to wani zaki tana cewar bai fi guda 5 ba a hannunsa ko guda 3, saboda yanayi na rayuwa na wahalhalu na al'umma da ake ciki da kuma yanayi na ƙasa. Tunda an samu ikon wannan farayi tun daga hawar man fetur zuwa tahin dala din nan da shoronsu,
to sani yanzu gaskiya akwai ta 18 miliyan 1 har da miliyan, kuma ana samu na 500,000
da baraka.
A gaskiya ta fi bara tsada, saboda haka babu ma mutan kutanci tsakanin mu da bara da yanzu. Yanzu da sani ta daraja fi da nake da yawa, yanzu akwai sa gasu ga na 900 zuwa miliyan 1 750,000. Tsarin rayuwa ne ka haka, wannan masifar da ake ciki sai dai Allah ya sauke. Kamar tsare su man fetur su komai gashi nan dai abin da ya.
Saboda yanzu abu ibragon da muke saya kamar 150 bara, gaskiya bana ya koma 200. Wanda muke saya 100 shine 150, saboda an samu canjin rayuwa, canjin yanayi. Kuma yanzu saboda tsarin wani ma rahin ciniki da yake faran mana wannan magana yajin aiki da aka cewa.
A bangaren masu saya domin layya, su ma sun koka ga yadda suka tarar da farashin dabbobi saɓanin abin da suka tsara saya.
gaskiya dai na zo na siya. Amma dai gaskiya di siya gaskiya abun ya canja. Ba kamar yanda aka sani ba a da. Abin da kake siyan shi 150 yanzu ana nema a ce maka 300 ko 250. To gaskiya canjin dai gaskiya ya canja sosai. Dan yanzu gaskiya abin da yake faruwa ma abin da ka zo da shi sai dai ka koma ko kuma ka sai kasa da haka.
Saboda mu ma a tunanin mutane da suke zuwa na zuwa kaga sai wannan da mu zo mu ma mun kasa siya. Saboda yanayin da rayuwa take. Da yau da mutane za zuwa in ka tsammanin tunishin zai yi sai ga an dako an dako sai ga ba zai yi ba saboda su ma tsara suka siyo masu dabbobin nasu. An samu amma ba yanda ake so ba. Guda uku na zo siya abin da kenan samu ba dai na siya saboda na zauna ya siya.
Amma na zo na samu farashin gaskiya da dama. Dan na samu na 120 975 kuma na gaskiya ba laifi daidai yanayin da ake siya amma dai dabba ba laifi da kuma an tara ta ko ba haka bane da yanda ake fadanta ba haka take ba gaskiya a dukkan dama.
Masana tattalin arziki dai sun alakanta tashin farashin dabbobi da cire tallafin fetur da hauhawan farashin dala wanda ya haifar da karyewar darajar naira matsin rayuwa da tsadar kayayyaki. Baraka Bashir daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin yan jarida.
Tsangoma ko cin mutum yiti ba shi sauyin na dan jarida. Dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada baya.
Jama'a masu sauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida. Shirin da ke zuwa muku a kowace ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma kuma ina tare da Jaharu Mamman mawallafin jaridar L'Independent Plus da Abdulrazak Ibrahima dan jarida a Alternative FM kuma mamallakin Nazari Web TV. To malamai barka ku da shigowa cikin wannan shiri.
Barka shire.
Za mu fara da wannan batu na rikicin diplomasiyya da ke tsakanin hukumomin Niger da na Benin. Inda abin ke ci gaba da daukan sabon salo domin a baya-bayan nan hukumomin Benin sun kama wasu jami'an kamfanin da ke kula da bututun da Niger ke fitar da danyen manta zuwa ƙetare. Ana zargin waɗannan jami'ai da saka kafafuwansu a tashar da ake lodin man ta barauniyar hanya. Zargin da Niger ta yi watsi da shi a cewar mahukunta yunkuri ne na ɓoye ainihin adadin gangunan da ake lodawa kan jiragen ruwa wanda kuma ke nuna alamun cin hancin da China ta saba da shi a wannan haraka a cewar ministan shari'ar Niger a gaban manema labarai. Shin Yaf, wai yaya kai kake kallon wannan kikaka da ake ci gaba da fuskanta tsakanin hukumomin kasashen nan biyu makwabtan juna? A kowane mako za a samu wani sabon shafi da ake budewa a wannan rikici.
To shine lallai wannan matsala tsakanin kasashen biyu wannan kasar Benin da Niger ana iya cewa abu ne na abin da ya kamata amma alwade kowa ya san matsalar da ta tashi ne tun daga matsin kai mu da kungiyar ECOWAS ta dora ma Niger wadda duka kasashen da suka abin da ya kawo duka matsalar ta tashi Benin tarihi iyakarta. To ina gani a tahiyar da muke ta kasuwanci ya kamata a ce an kawo inda dole za a zamana amince abin da ya faru baya, saboda in ka diba al'amuran kasuwanci yanda suke tahiya a duniya, kai ko tsakanin mutum da mutum ba ka cewa ni kasuwanci zan hidda abuna na kasuwa amma ban na saida ma makina ko wanda ya taɓa mini lahi. Ni ina gani wannan kuskure ne da ƙasar Benin da magabatan Benin suka yi na kama wannan yan Niger masu kula na ma'aikatar ko wanda suka je kula da wannan mai, saboda kun san su sun je ana kuna iya cewa a mun ku koma kasar ku ba mun hana a hidda mai, amma kama su ina ga wata wani mai da martali ne kamar yanda suke ga ministan su ya zo da sunan shugaban kasar Benin Patrice Talon ya turo shi da wasiƙa ta hannu da hannu ya kai ma President Chani, bai samu ba ya karbe shi, to mu ma bari mu nuna jin bacin ranmu. To amma shi rikon kasa ya yi ƙarfin san rai na mutum da mutum, rikon kasa ya yi ƙarfin san rai da wani dan guri na isa na mutum da mutum, ko magabaci da magabaci. Saboda kasashen ku za ku diba, talakan ku za ku diba, kuma in aka diba mahimmancin wannan mai, irin manyan al'amura da za a ma talakawa, da irin yanda wannan mai yake da mahimmanci a cikin lamanin kasa, ya kamata a ce an gaggauta samun maslaha.
Na'am. Abdulrasak, zancen nan da ake iyakokin kasashen nan biyu na rufe, talakawan kasashen nan biyu suna cikin halin damuwa sakamakon wannan mataki. Shin wai lokaci bai ba da ya kamata a hukumomin kasashen nan biyu su zauna su ga ina ne ya kamata a yi maslaha, ko kuwa ya ma kamata a ce wata kasa ta waje ta daban ta shiga yunkurin ganin ta sasanta su?
Lokaci ya huce ma ina sauran kasashen Afirka, ina makwabtansu su kamata su taka rawa a zo a gani domin kawo ƙarshe irin wannan rikici da ake. Saboda yau in giwaye suna wada cawo kasa ita ga wahala, kinan wannan talaka su an cuta ma. Tunda cikin wannan rigima da aka yi, in ka duba duk hulɗa da aka tsakanin kasashe, akwai yugo ɗaya da aka ta kirki su alfakan komai matsayin magirman matsalar. Abin da ya shahi kai da kawo bai kamata a taba shi ba, da kuma abin da ya shahi zamantakewa da hulɗa, shi wannan duk bai kamata a taba su ba. Makomar ɗan ƙasa ake jibi. Yau Allah ɗaya san iyaka tattalin arzikin da ya sarwanta a tsakanin kasashen biyu a cikin wannan iyakar, kuma su shugabannin sun yi kimemi. A haka kuma in babu al'umma wadda wa za ku mulki. A yanka duba royal faranta da mutane da suka ta sharhi dama a kai gashi cewa akwai abubuwa da yawa da sun kabata mu kasar Faransa in kasashen da kudi da turan nan. Akwai abubuwa dama da gucci ta hanyar nan kuwa. Kira kamar Iranium ta wani hanyar aka zgile shi. Duka an ruhe duka tutuki da irin wannan duka su sa Faransa ta ga cewa wannan mataki da an karauka yana shahon kasar ta, kuma ya damu kasar ta kin takakala ta yi ta bange irin wannan takunkumi ko da na ta samu. Yan ka duba in ta rasa Iranin ma matsala ce, wata kila sai ta ce to barta kuma ta hanyar Benin nan, kuma ta ba Benin irin ita abubuwan take gani wanda idan Benin ta aiwata su zai bata mun jajarai, kuma ita za ta samu hanyar shiga.
Akada araya suna anan babu bambaya.
To barkamu da sake dawa bayan hutu na rabin lokaci a cikin shirin dandalin yan jarida na kowane mako da ke zuwa muku daga nan kasashen Hausa na muryar Amurka. Batu na gaba na cewa a wannan mako wasu jami'an gwamnatin Rasha da suka hada da na harkokin wajenta da na tsaro sun gudanar da zagaye a kasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya, dukansu renan Faransa. Batun tsaro da kasuwanci da karfafa hulɗa a fannoni da dama ne aka ayyana cewa an tattauna kansu a yayin wannan zagaye, a wani lokacin da dangantaka ke ƙara kasancewa tsakanin wasu ƙasashen Afirka da ƙasashen yammaci. Shin Jafaru, wani irin tasiri guran gadin jami'an Rashar ke da shi a yunkurin samun cikakken yancin kai da ake shirarsa a wannan nahiya?
In ka lura tun da muka shigo bayan haduwar bayan yakin Libya wanda ya tafi da tsohon shugaba Muhammad Gaddafi, tun lokacin nan ne aka fara gwagwarmaya tsakanin kasashen Turai da Amurka da su Rasha na ganin sun shigo wannan yanki saboda irin daular arzikin da ke cikin shi, kuma da ganin kasashe ne wanda suke cikin matsala ta tsaro da ta haɓaka daga bayan wannan yaƙi, kenan suna buƙatan makamai. Su kuma yau duka babban hidimar da suke duniya ta saida makamai ce. Kamfanoni na ƙasashen Turai sun jimbige makamai kala-kala na zamani da kowane iri, babu inda za su saida su. Yaƙin Siriya ya rage, Afghanistan ta tsaya. Kenan kaga wannan dama kawai yankin Sahel ne ya ba su dama yanzu wannan hada-hadar kasuwa, tunda Boko Haram kanta an ci ƙarhinta. To kaji muhawarin da kowa yake gwagwarmaya ta yi ganin ya samu hudda wannan kasashe a hidda kuma zancen arzikin ƙasa da daman, tunda kasashen tun kahin su samu incin kansu har suka shiga incin kansu, wannan manyan kasashe na duniya abin da suke bukata kenan na sirayar da arzikinsu, na sirayar da talakansu. Shi kuma wannan arziki muke da shi, bamu da halin tono shi, ake cikin wannan gwagwarmaya. Babu abin da ni yake ci mini tuwo akushi kamar in ga ɗan Niger ko ɗan Afirka na wannan yankin ya hito zanga-zangar neman 'yancin kanshi na a kori wasu turawa na mulkin mallaka, amma sai ya hito da tuta da ake ce ma da rafo ta Rasha. To an bari ba a faɗo ba kenan. Kamar kana so ka zama bawan wani ne, yanzu ka farga kuma kace so ka rabu da shi amma ka kama wani ubangiji, to kaga akwai kuskure kenan. Ai yanzu ba a waye ba kenan. Babban abin da zamu lura shine kasashenmu ta fannin diplomasiya, ta fannin haɓaka arzikinmu, suna da incin su yi hudda da kowace ƙasa wadda za a yi ta kawo musu ku samu mu samu. Ku akwai abin da kuke so a ƙasarmu, mu mun ga abin da muke so a wurinku. Za mu zo mu yi shi ta ɗan kasuwa guda biyu, mai ba ta mai ƙarfi ba da wanda zai zo ya murɗe wani ya yi. To kaga kenan ana iya cewa daga magabatan namu ne da irin salon da za su yi, da irin huddar da za su kulla da Rasha, ita ce za ta nuna mu cewa ba sauya Ubangiji ba ne za a yi, a'a hudda ce ta ƙasa da ƙasa. Irin huddar da muka yi da wa'ancan, in ita ce za mu maimaita da Rasha, an bura ba faɗo ba.
Yawa, Abdulrazak, rangadin nan na su waɗannan jami'ai na gwamnatin Rasha a ƙasashen nahiyar Afirka, galibin su renon Faransa, abu ne da ke ƙara nuna cewa ana ta ci gaba da samun kusanci tsakanin Rasha da su waɗannan ƙasashe namu.
To, ni fa so a ce wai kamar hudda za a yi da Rasha ya zama to a gareta ake nema, dan ba a musanya. Wai na ji har da wasu suna kokarin ta ya za a sa yaren Rasha a cikin yaren kuma. Dan mu ba za a muku shahar lashe muku kuwa Hausa da muke a kai mu Rasha ita mata yake ita. Ko ko dan mi albasa da gare mu ba a ce ya za a kai mu Rasha ta yawa ita ita. Ai Rasha ba makamar ita gaske da ba. Rasha kuma ba ka yaki da gare ta ba. In ka je Turai har iskan ga tana cikin bukatun Turai. In ka dauki falawa man sha Rasha ta yi sajo na abubuwa. Dan mu ba za mu ba su gida ko guje da muka noma ba, mu ba su sarrafa ta. Ka a ce wai a kullun gare ta aka nema ko kasashe su gare su aka nema, a mu ma mu yankurin aifatan ya ta tsakanin kasashe da kasashe wanda mu za mu samu amfani abin da mun kai, watakila ba ta wannan hanyar arziki mai ya karu mana. Amma a ce wai kullun su za mu tara hannu su ba mu ko ku su aiki da mu a koma ta wurin ba tunda wa'ancan da aka raba su dan babu ci gaba ne. To yanzu ana so a ci gaba. To duk tsawon shekarun da kun kai na samun inci shekara 60 ku kasashen Afirika musamman na Sahel, ba ku da abin da kun kai da kuna kanku wanda za ku kai Turai sai dai a kullun kuna bukatar Turai su kawo muku wani abu. Shi ne kamata a ce hudun da aka yi. Na gani sun ka zo rangaye sun ka zo Niger sun ce za su magana akan abin da ya shahi har da masu sadarwa. Wannan yana da kyau a ce an bukatu na hadin Niger da sauran fannin sadarwa. Amma ta yaya za a yi shi? Mu muke gare mu. In ma wani kamfani na gare su ne za su sauna waya. Sai a zo haɗa shi da wani gidan Niger Telecom, kenan an samu cigaba ko an samu ƙarin ƙari akan abin da ya shafi fannin sadarwa a Niger idan haɗa da ƙasashe mai ƙari irin su Rasha.
To shikenan, nan za mu dakatar da wannan shiri da ya tantana akan wasu daga cikin muhimman labaran abubuwan da suka wakana a wannan mako a jamhuriyar Niger da ma wasu ƙasashen Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya. Bakinmu a yau kamar yadda aka ji sun hada da Jaharu Maman, mawallafin jaridar L'Independent Plus mai zaman kanta, da kuma Abdulrazak Ibrahima na Alternative FM, kuma mamallakin Nazari Web TV. A madadinsu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku sai wani makon. Assalamu alaikum.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Zara, an bada labarin ƙarin hare-haren Isra'ila a Gaza a yau Lahadi, wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka ceto mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani ɓatakashi da ya sanadin mutuwar Falasɗinawa 274. A yau Lahadi ne Koriya ta Kudu ta dawo da farfagandar watsa labarai ta na'urar loudspeaker mai tsananin ƙara da Koriya ta Arewa ta ƙi jinin haka a yankunan kan iyaka a matsayin ramuwar gayya ga sama da balambalan 1,000 da Koriya ta Arewa ta aike ciki da shara da ƙazanta a cikin makonni biyu da suka gabata. Kana a karon farko sojojin kasar Ukraine sun yi nasarar harbo wani jirgin yakin Russia samfurin Sukhoi Su-57 a wani sansanin sojin sama dake cikin kasar Russia.
To jama'a masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT na Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni Fiona wa Mainan Dudu, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.